Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, yayin da ake ci gaba da dauki ba dadi a kewayen wasu asibitocin Gaza, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin daga yakin na Gaza. Bayan da jami'in binciken da aka samu da laifin kashe yar jarida Anna Politkovskaya yayi ma Russia yaki a Ukraine, Russia ta masa ahuwa. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su gana a birnin San Francisco a goben Laraba kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma na matsalolin duniya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a Najeriya sun fara yajin aikin gama gari a yau Talata, sai dai wasu tunu wasu ƴan kasar suka fara bayyana rashin jin dadin su akan salon kungiyoyin.
Ni a tunanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka bane. Akwai abin da ya kamata zaka yi, wanda zaka ce zai taimakon talaka shine azumin suka ce bari su je su blocking House of Assembly, kudin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba. Da shine za a ce sun yi fighting dan talaka.
Muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa albarkacin ranar yaki da cutar saka ta duniya yau 14 ga watan Nuwamba, hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun ce suna daukar matakai wajen dakile kamuwa da cutar da ba damar yin gwajin cutar ga ƴan ƙasar. Sannan za ku ji cewa kungiyar alƙalan shari'a a Niger ta gargaɗi hukumomin ƙasar game da buƙatar ɗaukar matakan da ta ce za su taimaka wajen warware matsalolin da ke haddasa tarnaƙi a fannin shari'ar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai ci gaba da tattaunawa akan batun sabon irin masara. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan aminu lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole a kare asibitocin da ke cikin Gaza yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yankin ƙasa na Falasɗinawa bisa zargin cewa Hamas na raɓewa da asibitocin. Shugaba Biden na ansa tambayoyi ne kan tabarbarewar al'amura a asibitin Al-Shifa, wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin Gaza, wanda kuma sojojin Isra'ila ke ci gaba da yin masa kawanye a na kwanakin nan. Al'amura sun tsaya cik a Al-Shifa saboda rashin makamashi, abinci da ruwa. Dubban majinyata da suka matsu sun gudu daga asibitin na Al-Shifa a ƙarshen mako, inda suka bar sauran majinyata 650 da wasu dubban Falasɗina wanda aka raba su da muhallansu da ke kuma neman mafaka daga wannan fadan. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗino ta faɗi ranar Litinin cewa majinyata 32 sun mutu a asibitin na Al-Shifa, ciki har da wasu jarirai uku tun bayan da aka yi masa kawanya saboda rashin wutar lantarki. An yi afuwa ma tsohon jami'in binciken Rasha Sergei Kovbanov, wanda aka samu da hannu a kashe wata 'yar jarida mai binciken kwakwaf Anna Politkovskaya a shekara ta 2006 bayan da ya shiga yakin Ukraine, a cewar lauyansa a yau dinnan Talata. Dubban fursunoni ne aka ce an tura su yaki a Ukraine tun bayan da Russia ta kaddamar da farmakinta a watan Fabrairun bara, inda masu suka ke cewa wasu daga cikin fursunonin sun sake aikata manyan laifuka bayan da suka dawo daga fagen daga. A matsayinsa na mayaki na musamman, an gayyaci Kovbanov ya rattaba hannu kan wani kwantaragi na shiga wannan aiki na musamman na soji, bayan da kwantaragin ya kare a masa afuwa a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa, a cewar lauyansa Alex Mikhail Chief ga manema labarai ko AFP. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping za su gana a rukunin gidaje na Filoli mai cike da tarihi a kudancin birnin San Francisco a goben Laraba, inda za su shafe sa'o'i wajen hudu su tattauna wato su yi wata tattaunawa mai zurfi kan wasu jerin batutuwa na bai daya da kuma matsalolin duniya a cewar jami'ai masu masaniya game da shirye-shiryen da ake yi. Za a yi wannan tattaunawar ce a bayan fagen wani babban taro na hulɗar tattalin arziki tsakanin ƙasashen Asia da Pacific, wato APEC, wanda wannan birni ke ɗaukar nauyinsa. Da shi da shugaba Biden za su isa San Francisco a yau din nan Talata gabanin ganawar tasu, wadda aka tsara kan cewa za ta hada da wata liyafar cin abinci da wata yar takawa haka a rukunin gidajen da kuma wata yar gajeruwar ganawa da za ta hada da mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa Jack Sullivan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken.
To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Sa'o'i bayan fara yajin aikin gama gari da kungiyoyin kwadago na Najeriya na NLC da TUC suka kira a yau Talata, ƴan ƙasar sun fara nuna rashin jin daɗin su da salon kungiyoyin wanda suka ce talakawa suke ƙara kuntata. A halin da ake ciki, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kira taron gaggawa da kungiyoyin don neman hanyar warware matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Daga misalin karfe 10 na safiyar yau ne dai ƴan Najeriya a manyan birane musamman ma babban birnin tarayya Abuja suka fara ganin sakamakon yajin aikin. Aka sari ma waɗanda ke fitowa harkokin su na yau da kullun, inda aka sami karancin motocin zirga-zirga, katsewan wutan lantarki, rufe ofisoshin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Tun dai wasu mazauna birnin Abuja da ma wasu sassan kasar daban-daban kama daga Kaduna, Sarawa, Barno da dai sauransu suka fara nuna rashin jin daɗin su da salon da kungiyoyin kwadagon ke dauka na yajin aiki ba tare da la'akari da matsin da suke sanya talakawa waɗanda ya kamata suna karewa a ciki ba, inda wasu ke cewa an fara siyasantar da harkokin kungiyar.
Sunana Alhaji Munkailu daga Kaduna, na fito na dawo Abuja. To ne ba mu da masalan wuta, amma tunda su wani mutane sun ce Labour Congress sun zo sun mede komai da komai political abun nan, sai suna yin strike suna ba talakawa mutane wahala. Allah ayi yadda gwamnati ko DSS ne za a yi ne, aje a kwashe su a rufe su a bar mu ci gaba a Najeriya. Ko kamfanin mu yanzu siyan dizu wahala ne, dama nefa ne muna dai manage da su, yanzu kowa da kowa dole mu close down gida ma, aka generator ne muna amfani da shi, generator din ma jiya sadda muka sha wahala kamun mu samu petrol wanda mun siya. So ga mu mun zo na gaban gida yanzu domin cikin gida yayi zafi, muna sha iska a karkashin busuwa, muna da kamfani wanda yana nika mai ridi da cleaning ready wanda muna tura kasan Turai, muna yi amfani da wuta, muna biya miliyan 3 kowane wata ne muna biya NEPA kan kamfanin mu. Yanzu muna da yin aiki, kowa da ya samu abinci ne.
Sunana Aziz Mala, har an ka yi wanda muka taso da sahihi muka gan bamu da wuta kuma muna da ayyuka da dama. So wannan aikin ya kawo mana cikas bisa abubuwan da za mu yi da kullum a yi wa mai duguri. A ina da cikin jisun na tafiya da jirgi saboda wannan hayaniyan ba dama da yake iya sun sai daga wannan tafiyata. Bacin namu akwai wanda suke sai da kayayyaki da sauransu, wannan abin lalle abin take shi ne ya kamata a yi da wuri a sulhunta wannan.
Sunana Ibrahim Magaji. Eto gaskiya abun ba wai abu bane mai daɗi kuma abu bane wanda za a iya cewa an yi fariya da kanshi. In kika lura yanzu kin same ni ina kokarin in tafi meeting ne, amma abun bai yi ba. Strike din ya sa mutumin da ya kamata mu haɗu da shi yanzu yana ka mana cewa na daya bai da wutar da zai ma aikin da ya kamata ya fito mu haɗu da shi, na biyu kuma matsalar da ake ciki gashi ya kamata a ce mai da ake amfani da shi ana ta da generator, babu ma assets din da zai iya zuwa ya je ya samu shi. Ni a tunanin da nake gaskiya ba a yi shi dan talaka bane. Akwai abun da ya kamata zaka yi wanda zaka ce zai iya taimakon talaka shi ne. Azumin suka ce bari su je su blocking House of Assembly, kudin da aka ce za a sai wannan motocin bai kamata ba, da shi ne za a ce sun yi fighting dan talaka, amma talaka da yana kokarin rayuwar shi zai taimaki shi ko zo kunce kada a je aiki. Kin gani a gari na gaskiya ba a yi shi dan talaka bane, an yi shi ne saboda da on personal interest, wannan abu tsakanin su da gwamnati ne.
Da muka tuntubi kungiyar kwadago ta NLC akan matakan nasu, sakataren tsare-tsaren ta Kwamarar Nasir Kabir ya ce
to mu da abin da muka sani muna nan muna hada kan membobin mu a yajin aiki na tafiya yadda aka sani. So ba mu so mu yi mu ce wani abu ko mu yi wani abu, abin da muka sani yajin aiki na nan ana yi, saboda haka duk wani bayani a sai ki jira sanarwar da za mu fitar daga wannan kungiya.
Kazalika rahotanni sun yi da cewa gwamnatin kasar ta bakin ministan kwadago da ayyukan yi Simon Lalong ta kira taron gaggawa da shugabannin kungiyoyin kwadago fara wani yayin da aka fara ganin tasirin yajin aikin a fadin kasar CD ya zuwa yanzu kungiyoyin ba su ce uffan a gani da gayyatar da aka yi musu ba ita ma kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta shiga yajin aikin sai babu ta gani da kungiyoyin kwadago ta NLC da TUC suka shelanta yajin aikin na kungiyoyin NLC da TUC bai bayar rasa nasaba da sa'in sa da yawa kana tsakanin shugaban NLC Joe Ajero da gwamnatin jihar Imo wanda sunan masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka ce bai dace a tsayar da ayyukan yau da kullun na miliyoyin ƴan Najeriya cir a bisa rikici tsakanin jaha da wani mutum ba ni Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
To Maryam mai gabatar da kara wanda aikin sa ne neman sauran masu laifin da ke buya ma kotun duniya da ke shari'ar manyan laifukan da aka tafka a Rwanda yau din nan talata ya tabbatar da mutuwar Alois Ndimbati wanda ake zargi da aikata kisan kiyashi cikin shekaru uku da suka gabata kotun ta kasa da kasa ta shari'ar manyan laifuka ta IRMCT ta kama wasu ƴan Rwanda biyu da ake zargi da taka rawa a kisan kiyashi ta kuma tabbatar da mutuwar wasu masu gujema kotun su hudu ciki har da Ndimbati a wani bayani masu gabatar da kara na Majalisar Dinkin Duniya sun gamsu cewa Ndimbati ya mutu a Rwanda tun a shekara ta 1997 a ƙarshe tun a farkon wannan shekarar likitar da ta je wato take jagorantar shirin hukumar lafiya ta duniya WHO na kawar da cin zarafin mata a badalance ta tafi Congo don daukar mataki kan wato tabargazar lalata mafi girma a tarihin bangaren lafiya na majalisar dinkin duniya din wato cin zarafin mata a wajen 100 da wasu ma'aikatan bangaren lafiya na majalisar dinkin duniya suka yi a lokacin bullar annobar Ebola bisa ga wani rahoton cikin gida na WHO mai nasaba da bulaguron na watan Maris da Dr. Gaya Gambi Hawaye ta yi daya daga cikin matan da aka ci zarafin su wadda ta tattauna da ita ta haifi yaro mara lafiya wanda ke bukatar kulawa ta musamman wanda hakan ke nufin karin nawayar kuɗi ga wannan matashiyar uwa a ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi talauci a duniya da
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ranar 14 ga watan Nuwamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yin fadakarwa game da cutar siga. Albarkacin ranar wato yau kenan hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun yi wa 'yan kasar jawabi a kafofin yada labarai akan kokarin da gwamnati ke yi wajen dakile kamuwa da cutar da ba da damar yin gwajin cutar da kuma magani a cikin sauki. A nasu bangaren masu maganin gargajiya suna masu cewa suna iya ba da tasu gudunmuwar ga waɗanda ke fama da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Manjo General Kanal Garba Hakimi shine ministan kiwon lafiya na gwamnatin sojin jamhuriyar Niger a lokacin da yake wa ƴan ƙasa tambayi akan wahin yaɗa labarai na ƙasar game da ranar yaƙi da cutar siga ya ce ranar ta yau dama ce ta tsara wayewa jama'a kai da ma haɗa gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki don yaƙi da cutar siga a jamhuriyar Niger da ma sauran ƙasashen duniya kuma game da haka inji Ministan na motsa ma'aikatan ofishin minista na domin su kullu da sabbin fasahohin yaƙi da cutar siga. Suma likitoci sun yi amfani da wannan ranar ta yaƙi da cutar siga a jamhuriyar Niger don faɗakar da 'yan ƙasar game da yadda wannan cutar ke iya zo ma ɗan adam. Wannan shi ya sa na tuntuɓi Dr. Sule domin samun ƙarin bayani game da cutar siga.
Rana kamar da aka sani duk kowace shekara na tunawa da rana ce ta masu ciwon sukari don haka duk kowace shekara don kada an manta da wannan ciwo ana kokari a a yi ma mutane tuni da wannan ranar. Wannan cutar ta sukari da ake a gane mutum yana dauke da ita akwai alamomi da take gwada. Daga farko dai zaka ji arsan yatsunka suna wata ƴan majiriya da na kafa da na hannu, haka ji wata ran kafa ka ita kanta tana majiriya, ka ji jikinka yana dan sanyayewa kadan, kuma zaka ji ga kanan baka da wani amfanin komi, kullun gaje kake sai kwana, kuma ga yawan hitsari da dare. In ka kwanta kana aika tashi wajen goma ko sha wani abu, da rana ma haka kana tsakahir da mutane sai ga kuka tashi ka shiga cikin magewoyi zuwa hisari. To alamun kenan wanda suke nuna wannan cutar tana kusan kama mutum.
Maudu'in wannan shekara na bana game da yaki da cutar suka na cewa cutar suga kowa ya samu damar kulawar asibiti don samun waraka, kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu magungunan gargajiya kasar ke cewa suna iya nasu kokari domin warkar da masu wannan cutar, kamar yanda jikan Baushi na dajin Rugu ke cewa.
Na mika godiya mu ga Allah subhanahu wataala da bayyana farin cikin mu da Allah ya kamu wannan rana ta masu ciwon diabetes, ma'ana ciwon suga, da iyayen mu malamai da yan uwanmu almajirai, muna iya kokarin mu musamman mu mahalba na shige da hici wurin gano itatuwa na gargajiya da sururuka daban-daban wanda ake yin amfani da su dangance da wannan matsala ta diabetes, ciwon suga. Kuma alhamdulillahi akwai al'umma da dama wanda mun dauki maganin diabetes suga mun ba su, kuma Allah ya shiga cikin al'amarin ya raba su da matsalar sun samu nasarar waraka.
A dai kasar ta jamhuriyar Niger, hukumomin kasar da soja sun sha alwashin karfafa wuraren bincike da ma kaiwa masu dauke da cutar siga dauki domin samun waraka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Niger. Kungiyar alkalan shari'a kasar ta gargadi hukumomin Niger game da bukatar daukar matakan da tace za su taimaka a warware matsalolin da ke haddasa tarnaki a fannin shari'a tun a washegarin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli. Wasu 'yan Niger ke zargin alkalai da taka rawa da bazar bangaren zartarwa, zargin da kungiyar ta Saman ta ce ba shi da tushe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma ya aika mana da wannan rahoton.
La'akari da yadda cece kuce yake kara karfafa game da yanayin tafiyar harkokin shari'a a 'yan watannin baya-bayan nan yasa kungiyar alkalan shari'a wato Samana ta kira taron manema labarai domin yi wa jama'a bayani kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a wannan fanni. Mai shari'a Musa Muhammadu na daga cikin kusoshin wannan kungiya.
Kun ga akwai wannan majalisa wadda ake ce ma CSM, ita ce ke zama karkashin shugaban kasa tare da alkalai don saboda a yi wannan tare-tare na alkalai ko kuma a ba su wani mukammai. To wannan CSM ya kamata a san da cewa dokokin da suke girka shi suna son ai musu gyaran huska saboda ihita daga kalkashin gwamnati in ana son justice ta aikin ta yadda ya kamata. Na biyu akwai alkali mai shigar da kara wanda kuke ce ma procurer. Dokoki waɗanda suke tahiya da aikin kina alkali gaba daya, shi musamman ma shi wannan alkali mai shigar da kara procurer, an yi shi ne yadda ba yadda za ya yi aiki sai ana ba shi umarni daga sama. Wannan shine abu na farko wanda yake tauye aikin alkalai.
Rigar kariyar manyan jami'an gwamnati na daga cikin abubuwan da ke yi wa alkalai tarnaki a kan aiki, kamar yadda babban sakataren kungiyar alkalai mai shari'a Dubu Yahaya ya bayyana.
Alkalin shari'a ba ya ma kirawo minista koko deputy ba an ba shi umarni ba. Suna da rigar kariya wadda ko convocation wanga dai a kira mutum a saurare shi ba iya. Balle kai ma shari'a ma ka buɗa mai. In kai hakarin cikin doka an ce duk alkalin da yayi wannan yayi laifi kuma ana iya kama shi shi kankan shi.
Kungiyar ta yi na'amda a kirarin da ta ce ta jiyo shugaban majalisar CNSP Janar Chani ya yi a kwanakin baya kan cewa ba zai yi wa shari'a katsalandan ba. Sai dai fa cimma wannan guri abu ne da ya danganta daga wasu matakai da suka wajabta.
Akwai gyaran huska wanda ya kamata a yi ma dokoki da yawa, wanda dokoki na CSM amintar da shi alkalai. Bayan haka nan kuma su ma alkalai masu shiga da shari'a procurer su ma a zo a sake wannan kundin nasu don a bar su aiki daidai ba sai wani ya ce musu ba su haka ko ku kasu haka.
Alkalan shari'a sun kuma ja hankulan shugaban majalisar CNSP da gwamnatin rukun kwarya akan bukatar sake kafa kotunan da aka rushe a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Domin a cewar su rashin irin waɗannan kotuna babban koma baya ne a sha'anin shari'a. Sannan sun yi hannun kame sada game da tsarin tafiyar da ayyukan sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci wato KONDEF wacce suke ganin za ta iya shiga hurumin mashara'antu matsawar ba a magance kurakuran da ke tattare da dokokin da suka kafa ta ba. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulai Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la kayyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baba nake gabatarwa. Idan masu sauraron suna biye da mu a makon da ya gabata, Daraktar Hukumar NAFDA Dr. Rose Maxwell Gidado ta fara mana bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da hukumar ta inganta wanda za su fito da shi nan da watan Disamba mai zuwa. Dr. Rose ta ce wannan irin da aka inganta da sauran waɗanda suke aiki a kansu za su taimaka a ƙara samun bunƙasar abinci ba wai kawai masara ba har ma da sauran nau'ukan kayan abinci. Sannan ta bayyana matakan da za su ɗauka don ganin sabon irin da aka inganta ya kai ga manoma. Ga dai ci gaban tattaunawar da Halima Abdurrahman ta yi da Dr. Rose.
Zai ƙara mana ƙarfi a gefen samun abinci, bunƙasan abinci. Kudi ke ba masara kaɗai ba har da wake, akwai na wake, akwai auduga. So akwai kuma dankali yanzu haka. Dankalin yana just haka ake gwada ta. Kuma shi muna da kwanan ba an kira manoman just sun je sun duba. Shi ma dankalin ma shi ma yana aiki. So kun ga za a ci gaba da yi dai waɗansu abincin da suna ɗan ba da matsala ga ƙwari na ba da matsala a kansu da su mai ɗin nan. Za a yi su ɗaɗɗaya a bi kansu ɗaɗɗaya dawa ma muna aiki a kai. A yanzu haka so nan gaba dai don za a samu bunƙasan abinci.
Mene ne wannan ke nufi ga manomin Najeriya musamman wanda ke karkara da ba lallai ya shigo birni ya zo ya san abin da ake ciki na wannan cigaba da aka samu ba?
Okay, kaman ga talakawa ko kuma
ga talakawa manoma da
ba su zo sun ai za a kai musu duka za a iya wasa labaru a je ana wayarwa mutane kai. Kisan muna da program da ake ce da ita OFAP din nan ehem a amfani da wannan mukan je ƙauyuka wani lokaci mukan kira manoma su zo su gani makansu. So kun ga yanzu wannan masaran ba a nan kaɗai take ba, yanzu suna jihohi sun kai 10 wanda aka babbasu aka ba manoma gwada a gonakinsu. Shi ne kenan mai kyau, manoma ya gwada ya shuka da nashi da wannan ɗin in ya zai girba ai zai gane wanne ne mai kyau. So a yanzu haka akwai jihohi 10 wanda suna nan da shi a gonakinsu. So a takaice dai in sun zaɓi wannan ɗin to sun zaɓe shi ne domin sun ga cewa wannan irin sabon irin ya fi nasu ga samun ƙasan noma ya fi nasu. So noma dama shi ne tushen arziki. So amma in babu amfanin gona babu noma ai dama noma amfanin gona ne, in kaga amfanin gona ai shi kenan. So wannan babu damuwa.
Ya wannan irin ko kuma wannan sabon iri da kuka samar wanda za a fara fitarwa a watan Disamba zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin abinci a Najeriya?
Ke zai taimaka sosai domin wannan amfanin gonan da za ka samu yin shi da kyau ɗin ko ka samu ɗan fili ka ɗan ka shuka ma za ka samu amfanin gona. So zai rage wannan kasawan gefen abinci ɗin sosai ma zai rage kuma zai sa kaman availability
za a ƙara samun yawan
in aka ƙara samun yawan kuɗin abinci yuka in gani. Yanzu ƙarancin ne ke kawo kudin abincin yana hawa yake tsada yake abin nan a ce maka buhu masara yanzu yi 80 ne ko 90 so ina tsara ta zai wani babu so zai ce maka sosai
yaya batun yadda manoma za su iya samu cikin sauki musamman waɗanda suke ƙauyuka
ba su sai daidan ƙarfin su ba zai dai tsada amma ba zai sosai ba za su samu ƙarfin su kaɗan-kaɗan-kaɗan za su samu ci gaba a kai suka samu ci gaba za su iya sayan irin daya amma irin daya zai amfani su
na'am to wajen samu kuma fa a dukkan waɗannan jihohi goma da kika ce akwai su za a same su da saura faɗin Najeriya ko ko a birnin tarayya ko manyan birane kawai za a riga samun irin wannan iri
kamar a yanzu wannan wanda aka raba a jihohi goma nan wannan gwaji ne kawai ai amma idan mun zo mun samu umarni an ba da umarni akan cewa a ci gaba da amin za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shiga da ita kasuwa ai wannan ko da ma waye ne kowane jiha zai iya yi sai kowane manomi zai iya tsaye duk inda kake
to daga ƙarshe wani ƙarfin gwiwa za ki ba wa manoma a kan su karɓi wannan sabon irin
manoma su kwantar da hankali su ba su da illa ba su da komai
wato masarar
zai masarar ba su da illa za ta ba da amfanin gona sosai su yi amfani da ita idan ta fito in aka kai musu su saya za su samu amfanin gona za su ji daɗi za su samu kuɗi za su yi riba.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin daraktar noma ta hukumar NAFDA Dr. Rose Maxwell Gidado da wakilin mu Abuja Halima Abdurra'uf sai kuma Julia Leathers Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Sabon mun farko a yau yace zancen da dattawan arewa suke yi na cewa za su sassanta takun sakar da ke tsakanin Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdul Samad Buwa da kuma sassanta zamar doya da manja da ake yi tsakanin sabon gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Dr. Bello Mutawalle hakan yayi daidai domin sulhu alheri ne inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi kungiyar kwadago NLC da TUC yajin aikin da suke yi ba wai suna yi dan kishin kasa bane suna yi ne dan muradun kansu ne kawai saboda hakan duk dan kasa na gari ba zai goyi bayan yajin aiki ba sai kuma sakon Salihu Isa Fanna karamar hukumar Dangi Kamba jihar Kebbin Najeriya ya fara da sallama sannan yace VOA Hausa muna kira ga ƴan kungiyar kwalugun Najeriya da cewa tunda shugaban kasar Najeriya da manya masu rike da kasar mu sun kasa saituwa sai ku yarda kwallon mangwaro domin ku huta da kuda ku bar batun shiga yajin aiki domin wallahi malam talaka ne kawai ke shan wahala Allah dai ya kyauta sakonmu na ƙarshe a yau da lokaci zai ba mu damar karantowa na haɗin gwiwa ne daga Isa Gurgu mai magani sabon layi Yakubu Makeri tashar Keji Nuhu mai wanki da guga tashar Keji birnin Gwari Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta tsaida wasu ƙananan ayyukan da suke ba da ba na dole ba su tattara ƙarfin su wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ta yadda 'yan Najeriya za su kasance a cikin 'yanci da walwala to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mun kuwa za mu karanto iya gwargwadon abin da ya sawwaka sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.